إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه، عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى المدين. اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا، وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko, wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Laraba 5 ga watan Ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1443, daidai da 6 ga watan Afrilu shekara ta 2022 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci, Masjidu Dani Dauda, wanda ke namba 39 Yakubu Avenue, Daura da Galadima Road, Angwali Miji Arewa Kaduna, wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Muna gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan wata mai albarka, watan Ramadana. A jerin gwanon tafsiri na wannan shekara, wannan shine majalisi na 7. Mun kwana a cikin suratul Baqara aya ta 157. Yau da izinin Allah za mu tashi a aya ta 158, inda Allah maɗaukake ke cewa inna safa wal marwata.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
الله مدوكي bayan ya gama mana bayani akan dokokinsa wanda ke da alaka da mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya karbaran su suka yi shahada, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi shahadar su. Amma mun yi bayani shahada ga musulmi ba ya takaita ga wanda aka kashe shi a wajen yaki kai ba, duk da yake tagomashin da Allah ya ajjewa mutumin da aka kashe shi a wajen yaki, darajarsa da matsayinsa a aljanna ya sha daban da duk wanda ba shi ba, sai dai sauran ba ana kiyaya su cikin shahidai. Sai Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana akan Safa da Marwa. Wannan aya malaman tafsiri sun yi bayani sababun nuzulil aya, wato dalilin saukan wannan aya. Ya zo a cikin Bukhari da Muslim da wani su cewa dalili mushrikai sun kasance kafin musulunci suna tawafi tsakanin Safa da Marwa shine sa'ayi, kuma wannan sa'ayi din akwai gumaka a wurin da aka ajje wanda sukan zagaya su tafi su yi aikin ibadan aikin haji. Daman ibadan aikin haji ya samo asali ne daga kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine Annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim Khalilullah yana rayuwa ne a garin Iraq. Lokacin da kamar yadda zuwa a cikin hadisin Abdullah ibn Abbas Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito, hadisi ne mai tsawo kusan shafi 3-4, ya taso zai shiga garin Misra da matansa Sara, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a lokacin babu macen da take da kyau a duniya, babu mace mai kyanta Sara. Sara ita ta haifi Ishaq, Ishaq ya haifi Yaqub, Yaqub ya haifi Yusuf, inda Annabi Yusuf ya gado kyawunsa ke daga kakarsa Sara, ba ne canta a duniya, haka manzo Allah ce a lokacin. Lokacin da Annabi Ibrahim ya tafi Misra da ita, ya san cewa sarkin Misra idan ya ga kyakkyawan mace yana kwacewa, sai ya gaya wa matarsa Sara, idan sarkin nan ya tambaye ki alaƙata da ke, ki ce ke ƴar uwata ce, in kika ce ke matata ce zai ƙwace ki a hannuna, amma idan kika ce ke ƴar uwata ce zai ƙyale ki, saboda a duniya ban san musulmi ba in ba ni da ke ba. Yana shiga da Sara, sai fadawa suka ga Sara, ka san ce ba a mugun sarki sai mugun bufadi. Fada wannan suka zo wurin sarki suka ce ya ayyuhal malik, kai wannan sarki, ba wata mace ta shigo garinka ta muke ba mu taba ganin kyakkyawan mace irin ta ba kuma wannan macen ba ta dace da kowa ba sai kai shikenan ba a kira Sara aka kira Sara sai yake ya tambaye Annabi Ibrahim alaƙarka da ita sai ce ƴar uwata ce ai ba ta kai ƴar uwarka ce a addini ko sai tauriya sai ce ƴar uwarsa ce yana nufin ƴar uwarsa a addini sai sarkin ya ce a zo da ita yana so ya fasikanci da ita yana kai hannu zai taɓa ta sai Allah ya murƙe hannun sai hannunsa ya murƙe kamar zai tsinke sai fara ihu ya roƙe ta yace don Allah sai masa rai ya saka hannu ya roƙi Allah sai Allah ya saki hannun hasan na iska ba ya ja da baya sai in ya ga bari sai ya ga uwar bugu sai ƙara kai hannu zai taɓa ta sai Allah ya ƙara murƙushe hannun fiye da yanda ya yi a na farko ya yi ihu ya yi kuka ya roƙe ta ya ƙara ɗaga hannu ta roƙi Allah sai Allah ya saki hannun in samun baya bari sai ya ga uwar bari sai ya kai hannu na uku sai Allah ya ƙara murɗe hannun sama da na farko da na biyu da ya gafa tabbas hannun zai iya ɓallewa ga baki ɗaya sai ya roƙe ta ta ɗaga hannu ta roƙi Allah sai Allah ya saki hannun sai ce kai jama'a wannan mata shi Umar mace ce ya ce a suke ba ni wuri saboda haka inda ma kin roƙa ubangijinki har aka ɗaga min ƙafa aka saki hannun ga wannan baiwar haza tafi da ita na ba ki ta miki hidima da ta dawo Annabi Ibrahim ya ganta sai ya yi mamaki ya yi dariya sai ya ce me ya faru ya ce khabithun hadi khazalahu Allah yace lalatacce ne Allah ya riga ya wulakanta shi sai ta ba shi labari ga abin da ya faru ga wannan baiwar ya bamu yace sa mana hidima ita ce Hajar maman Annabi Isma'il ana nan Annabi Ibrahim ya kai shekara 120 bai taɓa haihuwa ba matarsa Sara ta kai kusan shekara 80 a duniya ba ɗa Allah ya ba shi umarni ita ta ba shi shawara ta ce to ga wannan baiwar ka aure shi ka aure ta ƙila Allah zai baka iya ta dalilinta yin haka Annabi Ibrahim ya auri Hajar kashin farko sai Hajar ta ce Hajar na ciki yana kawo wata tara sai kuwa ta haihu kuma da ta tashi haihuwa sai ta yi ɗa namiji Annabi Ibrahim ya sa mai suna Isma'il sai kishi ya motsa wa Sara hadariya ce ta ya mace ta ji zafin abin to Allah dan ya rarrashe ta saboda imanin da ta yi da kuma sadudan da ta yi sai ya ba Annabi Ibrahim doka ya ɗauki Hajara ya ɗauke ta daga Iraq ya kawo ta garin Makka lokacin Makka ba kowa daji ne shikenan sai Annabi Ibrahim ya ɗauko Hajar ya taho ya ajiye ta tsakanin Safa da Marwa bayanta Annabi Isma'il sai ya bar ta yana barinta sai ya juya sai ta ce ya za ka kyale mu a wannan wurin da ba abinci ba ruwa ba kaza a kowa dajin Allah kungurmin daji tsakanin duwatsun nan Annabi Ibrahim bai ce mata kun ba ya ci gaba da tafiya ta ga dai tana mai magana bai amsa ta ba sai ta ce Allahu amaraka bi hada wai shin Allah ne ya ce ka ajiye ni anan yanzu tun da ka ga mijinta ai a ɗabi'an miji ko tana magana da ya kamata ya dan juya amma tun da ta ga bai fa waiwaye ta ba wannan ba karamin al'amari ba ne sai ce sai juyo ya kalle ta ce Allahu amarani bi hada Allah ne ya ce in baki anan sai ta ce to Allah ba zai tozartar da ni ba haji imani. Annabi Ibrahim na juyawa sai ce rabbi inni askantu li dhurriyyati biwadi ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram li yuqimu as-salah fa'al qabilatan min an-nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, na bar yanki daga cikin zuriyata a wani kwarin babu shuka a ciki a wurin ɗakinka don su tsaye da sallah. Ya Allah, ka sa mutane kungiya kungiya suna kaɗowa zuwa wurin, ka azurta su da kayan marmari don su zama masu godiya gare ka. Allah ya karɓa ko bai karɓa ba? Ya karɓa. Sai Annabi Ibrahim ya wuce, yana wucewa sai ɗanta Annabi Isma'il ya fara kuka. Hajar ta tashi, tana tashi tana neman me ruwan da za ta faɗanta. Sai ta fara sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, sai ta yi tafiya sai ta zo daidai inda akwai alaman green light ɗin nan, sai ta sarfa saboda gudun ɗin tana ta kuka tana neman ruwan da za ta bashi. Sai da ta yi haka a karo na tana kaiwa ƙarshen Safa za ta dawo ta Marwa, sai ta ji ƙara fa an fasa dutse ta firgita kasa san da za ta yi, sai ta ga namiji a wurin. Mala'ika Jibril ne ya zo ya sa fuka-fukanta, sai ya fara jirilin ya dinga jirilin sai da ya kai ƙasa ta bakwai, sannan ya fashe ɗin da ta ji kenan, sai ga ruwa ya fara bulbulowa ruwan Zamzam. To a wannan lokacin ganin haka sai Hajar ta fara sauri, saboda ne kanta tana zuwa, sai mala'ika Jibril ya ce mata kwantar da hankalinki, ga ruwa ki sha, ke da ɗanki kuma wannan ɗana ki annabin Allah. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ba da kissan sai ya ce rahimallahu umma Isma'il, Allah ka ji ɗan mahaifiyar Annabi Isma'il. Sai ta fara haƙa zamin duk da ruwan ya ne ya wuce, sai ce law tarakatu la sara nahran yajri, da ta kale shi da ya zama kogi yana gudana. Sai ta dinga haƙawa dalilin da yasa ya zama rijiya ce. Ta sha ta ɗanta, wasu ƙabilu daga cikin ƙabilun Jurhum suna zuwa daga Yemen, suna wucewa saboda suna zuwa sarauci Sham, suna zuwa daidai wajen Ka'aba, sai suka ga tsuntsaye na shawagi a sama. Asan dai a Sahara inda suka ga tsuntsu na shawagi tabbas akwai ruwa a wurin. Sai suka ce ajibun, wannan abin mamaki ne, me ya haɗa wannan ƙwarin da ruwa? Hanyarsu ne kullum suna wucewa, lallai akwai babban al'amari. Suna zuwa sai suka ga Hajar a wurin da ita da ɗanta ta tattare ruwan. Suka ce bayar Allah, ce eh bayan Allah, za ki mana dama mu ɗan mu zo nan ina kusa da ke, ta ce amma ba ruwanku da ruwana, wannan ruwan tawa ce. Sai suka ce to ki mana alfarma mu ɗiba, shi kenan ce ba laifi su ɗiba. Suka ɗiba, daga nan sai suka fara zama. Aka fara zama a garin Makka, aka fara zama mutum gari ya fara ne kun kasa. Annabi Ibrahim shi kuma yana ina? Yana Iraq tare da matarsa Sara. Lokaci bayan lokaci yana kwance, wata rana sai mafarki ya ga Isma'il alayhi salatu wassalam zai yanka shi. Lokacin kuma Annabi Isma'il yana ɗan shekara 10-11. Sai ya taso daga Iraq, ya taho ina? Sai ya taho Makka. Shedan ko sai ce dama ta samu da zan rikita gidan Annabi Ibrahim. Ya ce ga dama ta samu da zan rikita gidan Annabi Ibrahim. Shikenan Annabi Ibrahim ya shigo gidansa ya tadda matarsa Hajar. Yana zuwa suka gaita, kai uba da ɗa ko? Kawai sai ya ɗauki Annabi Isma'il ya fita haji ba ta komai ba shedan kuma yace yawa lokaci yazo sai yazo da sifar wani mutumi da yake zuwa wurin sai cewa hada aina yazhabu ibrahim ibnihi isma'il ina annabi ibrahim zai kai ɗansa isma'il haga yana so ya jefa mata shakka sai ta ce yazhabu bihi ila ba'di hajatihi zai dauke shi ya kai shi zuwa wajen biyan wa'ansu bukatun kasa ma'ana bukatun sa shi kansa ya ce mata talla innama yazhabu bihi liyadhbahu haka bane zai tafi ne ya yanka shi kaga me kuma uwar ta bi shi ko ka san yanda kaunan uwa take da ɗa Hajar ta ɗaga sai ta kalle shi ta ce kaifa ta ce hal ra'aita aban qat yadhbahu ibnahu ka taɓa ganin uba ya yanka ɗansa sai ce za'ama anna rabbahu amarahu bidhalik ai yana cewa wai Allah ne yake yanka tace in amarahu rabbuhu bidhalika fajadirun bihi an yuti'ahu indai Allah ne yace yayi haka to ya cancanci yayi biyayya amma yanzu ka danne shi ko wannan damar da zai jefa shi ruwa a gidan babu annabi ibrahim na tafiya a gaba shi kuma annabi isma'il na bayan sai na tahowa sai ya dawo wajen ɗan sai ya kalli ɗan aina yadhhabu bika abuka ina babanka zai kai ka yanzu sai ya ce ila ba'di hajatihi zai kai ni zuwa wajen wasu buƙatu tasa sai ya ce kalla innama yadhhabu bika liyadhbahaka yana tafiya da kai ne don ya yanka ka annabi isma'ila ɗan shekara gomansa zuwa sha ɗaya don ka ga tarbiyya kaga ai yana zama da uwar yafi zama da uwar a kan ne zaman su da uban tarbiyyar da uwar ta bashi shine a jikinsa sai ya ce masa hal ra'aita aban yadhbahu ibnahu qat kaga irin magana da ne mahaifiyarsa ta haɗi shi ya faɗi ka taɓa ganin uba ya yanka ɗansa kaga wannan tarbiyya ce ga 'ya'ya ku gane fa'ida akan mahaifinku ko da mahaifiyarku sai ya ce za'ama anna rabbahu amarahu bidhalik yana raya wai ba ubangijinsa ne yace haka sai annabi isma'il ya kalle shi yace in amarahu rabbuhu bidhalika fajabirun bihi an yuti'a rabbahu indai Allah ne yace haka to ya cancanci yayi wa Allah biyayya kaga yanzu dai bai samu nasara a wajen uwa ba bai samu nasara a wajen wa ka ba sai ya je wajen uban yana annabi Ibrahim yana zuwa jama'atul aqaba yana zuwa daidai wurin sai ya bayyana gare shi yace kai yanzu za ka je ka yanka ɗanka a banza bayan tashi kada 120 baka da ɗa za ka mutu bukara ne kenan annabi Ibrahim sai ya ɗibi tsakuwa guda bakwai sai ya jefe shi ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai sai ya gudu shine jamra al'ula ce yana zuwa al-wusta sai ya ƙara bayyana masa ya ce ina maka kashe bi wannan da kana yanka shi shi kenan ba ka da wanda zai mai gurbinka a cikin iyalanka annabi ibrahim ya ƙara ibon tsakuwa guda nawa bakwai sai ya ƙara jifan shedan da tsakuwan nan guda bakwai yana zuwa al'aqaba na ƙarshe ce nan ko sai ya ƙara ce mai ina maka kashe bi ni dai na gaya ma gaskiya in ka yanka yaron nan shi ke nan za ka mutu ba ka da wanda zai mai gurbinka a cikin iyalanka sai annabi ibrahim ya ɗiba tsakuwan nan guda bakwai ya ƙara jifansa da shi yanzu ba ne an gama kenan ko sai suka ƙara gaba sai ya ɗauki kansa annabi isma'il ya ajiye shi kaga ya ni ƙauya kenan lamma aslaha wa tallahu liljabin da uban da ɗan duk sun ni ƙauya zuwa ga dokar Allah sai ya juya ɗan da ya juya ɗan ya ajiye shi sai ɗan ya ce ya baba in faɗi dona kada tausayin ta ya kama ka wajen hana ta bin dokar Allah. In ka zo yanka ni kana kallo na, ya sa tausayina ya hana ka bin dokar Allah. Shikenan sai ya juya sai ya kifa shi kawai, kada ma ya kalle shi, da ya kifa shi zai yanka shi ta baya. Kaga ma ba zai kai shi ba ko? Har ya gama yanka shi, kaga ma bai kalle shi ko kalle tausayi ya hana shi bin dokan Allah. Ya gigara, ya gigara, ya gigara wukar ta kisa shi. Ya gigara, ya gigara, ya gigara wukar ta kisa shi. Wuka ne wanda ana fam. Irin wannan wukan nan da ake cire kan mutane a Saudiya in za a yi ɗauki haji ko? Ya ga a shi ne Allah ce wa nadainahu an ya Ibrahim. Wannan hali ce muka kira shi ya kai annabi Ibrahim. Haji saddaqta ru'ya, wannan aikin da kai ka dinga gigirawa ka fuskata kaman mun nuna maka kayan ka shine kaga shi ka ta gigirawan amma ne ka haukan shi ba ka yi aikin da ka gani a mafarki. Kaga duk abin da ka gani a mafarki doka ce ta Allah, annabawa kenan. Saboda haka wannan ka yi aikin da ka gani a mafarki sai dai yankuwan doka ce ta Ubangiji, wanda in ya ga dama ya ce a yankar wukar ta yanka. To amma tunda ya riga ba wukar doka ba za ta yanka ba. Shi ne wa kadainahu bidhibhin azim, sai muka fanshi kan annabi Isma'il da abin yanka mai girma. Shi ne wannan ne wannan dabbar ramon aka ce yanka shi a mababban, sa shi ne layya ko hadayen da ake yi a aikin hajji. Kaga aikin gidan annabi Ibrahim ya zama ne bada ga jikansa, shi ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To kaji yanda aka samu ne, aka samu zamzam kuma aka samu Safa da Marwa. Shi yasa a yanzu mata musulunci ya hana su su yi wannan sassarfa, saboda kakarsu Hajar ta yi wannan aiki. To yanzu sai maza, tunda annabi Ibrahim bai yi ba ko? Amma me matarsa ta yi? Ita matarsa ta yi, duk matan duniya ba za su yi ba. Amma ne mazan duniya kuma in ka musulmi ne za su yi. A jahiliya kusan wannan ibada ana yi, kuma ana ci gaba da wannan ibada. Kuma na gaya mana lokacin da jurhum suka rufe wannan wato rijiyar saboda matsalar da suka samu a garin Makka, aka zo aka ɗauki lokaci mai tsawo an san da Zamzam a Ka'aba amma ba a san inda yake ba. Wannan mun yi wannan karatun a farkon karatun. Wato Abdul Muttalib wata rana yana kwance a cikin Ka'aba sai mafarki ya ga hankaka yana takuran wani wuri can, sai idan ruwa ya bulbulo. To idan ruwa na bulbulowa a wannan wuri, shikenan mai farka sai hango wurin, yana hango wurin kawai sai tafi sai fara hatsawa, ya fara hatsawa sai fuga garami 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 garami, yana tsawowa yana tsawowa. Sai sauran kabilun Larabawa suka yi ka su ma ne da su za a samu wannan falalan, ya tabbata kenan nan ne Zamzam yake, suna so su ma su sa hannu. Sai Abdul Muttalib yayi addu'a shi kanansa da Allah, ya Allah in ka hana wa'annan tarayya da ni wajen haka Zamzam, ya zama ni kai na samu daman haka Zamzam, zan nayi alwashin zan yanka ɗana na fashi. Shikenan sai Allah ya hana wa'ancan daman haka ramin nan na Zamzam tare da shi. Sai ya gama haƙawa, yana gama haƙawa sai ya zamana cewa ɗansa na ƙarshe wato Abdullah shi ne wa baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ana yin haka, Laraba suka zo suka samu Abdul Muttalib suka ce yanzu haka cika alwashin ka, yace zan cika ba na yi wa Allah alwashi ba sai na cika. Suka zo suka taru suka ce tun da ka yi alwashin nan ka kanshi wannan ɗan mana, ka yanka raƙumi ɗari a makwafansa, ka bar shi kada ka yanka shi. shine manzo Allah ce ana ibnu zabihaini ni ne dan mutane biyun nan da aka zo yanka su na farko waye kenan annabi isma'il habiwa mahaifinsa haji da dalilin hadisin kenan ina ni dan mutane biyun nan da aka so a yanka kakansa wajen annabi isma'il ko dan kuma mahaifinsa abdullah shine aka ki yanka shi aka fanshe shi aka yanka raquma 100 a makofar shine wanda ya haifuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai ragowan addinin annabi Ibrahim da annabi Isma'il wanda a ciki annabi Ibrahim sai ya koma garin Makka a garin Iraq ya ci gaba da zama sai bayan wani lokaci sai ya taso da ya zo annabi Isma'il lokacin ya zama saurayi ya yi aure amma babansa bai sani ba dalili ta dole ce a san yara yanzu nan zai ce to ai kenan ba laifi idan kenan ne aure ba tare da ilimin babana ba kenan tun daga wannan a'a saboda a lokacin ai babu hanyar sadarwa ya kai amma kuma ga uwa kaga ba zai taɓa yin aure ba tare da me sanin mahaifiyarsa ba sai auren sai annabi Ibrahim ya zo gida ne zo gida sai ya tadda mata a gidan sai ce ina mai gidanki sai ta ce mai gidana baya nan ya fita ya je nemo mana abinci sai annabi Ibrahim ya tambaye ta yaya rayuwarku bi ma'ana yaya yanayin rayuwarku ta ce kai ana jin jiki ai wannan ba sauki yana jin haka sai ce idan mijinki ya dawo ki ce mai dattijo ni sifa kaza ya zo yana masa gaisuwa kuma yana bashi umarni ya canza kofar aikin sa ya wuce annabi Isma'il na zuwa a duba kaifin basira da hangen nesa gawan hadisin ya ce kannahu anasa shay'a kamar ya fahimci gidan nan fa ba yanda ya bar gidan ba haka yake akwai wani alama kaga wannan yana nuna basirar miji abinda ya fita wani ya shigo gida bai ma san abin da ya canza a gidan shi ba to amma wannan kuma karatu ne ga mata kada ta ce ya cika sa ido komai sai ya sa ido ai hakkinka ne ka fita in ka dawo ka ga wani canji ka tambaya saboda gidanka ne kuma kai Allah zai tambaya miji sai ya fahimci kai ba yanda ya bar gidan nan haka ya dawo tar da shi ba alamun bako ya shiga saboda ayin bako ya shiga akwai wani abin da ake yi na tarban bako sai ta ce kai akwai wani dattijo ya zo kanka kaza da kaza da kaza sai ce hal awsaki bi shay'in ya miki wasinci da wani abu sai ta ce eh ya ce in gaya maka an tughayyira atabata babi ka canza kofar ɗakinka annabi Isma'il na jin haka sai ce ilhaqi bi ahli a fi gidanku na sake ki saboda canza kofar da yake magana ki canza shi shi kenan sai ta tafi sai ya auri kabilar jurhum daga ciki na Adnan ya auri Balarabiya na garin Makka da ya aure ta annabi Ibrahim bayan lokaci ya ƙara dawowa gidan annabi Isma'il baya sai ya tambaye ta ina mijinki sai ta ce ya fita ya nemo mana abinci sai ce ya rayuwarku ta ce alhamdulillah alifi mun gode wa Allah a ji tarbiyya ga mata ko wancan ba ta da godiya Allah kenan shi ne saƙon mutumin da ba ki san shi ba amma kin iya fata cikinki ko kin faɗi sirrin mijinki a akwai matsala sai ya ce to me kuke ci me abincinku harka ji sai ta ce alma'u wal lahab ruwa da nama shi muke ci kawai sai annabi Ibrahim ya ce Allahumma barik fi ma'ihim wa lahmihim ya Allah kai albarka a ruwansu da ne namun su shi ta zamzam in zaka kwana kana shan zamzam sai dai dabi'a kace ni ban ci abinci ba amma ba za ka taba jin yunwa ba albarka ce wannan addu'an dawa annabi ibrahim sannan nama din dai a garin makka ne duk cin naman da zai bi zai lalata maka ciki ba sai dai in ka je ka sha yogurt din kadimin haramaini ce bai ya zirkita maka ne ciki amma dan nama in zaka kwana kana cin nama a makka abin da zai maka saboda addu'an nan na annabi ibrahim ba maganin kwalatsara a ciki in shekarun ka dubu in ka je in ci naman ne zai maka amfani a ga maganin bature ya ce kwalatsara babu shi anan saboda addu'an wa annabi ibrahim shikenan annabi ibrahim ya juya kaga ya musu addu'a kaga rufe asirin mijinta ya jawo musu albarka a gidan ko gashi baban mijin ya musu addu'a sannan kuma Allah ya amsa sannan kuma ga ruwan zai zauna kaman abinci in ka dinga shan zamzam ba za ka ji yunwa ba sai dai ɗabi'ar ɗan adam ka ce kai yau ban ci abinci ba amma ba wai ka ji yunwa a jikinka ba kaga wannan addu'an na annabi ibrahim kaga wannan duka yayi wa garin makka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je madina yace ya Allah kayi albarka ga madina abinda annabi ibrahim ya roƙa wa makka ina roƙa wa madina da ninkin abinda annabi ibrahim yayi wa mutanen makka to kuma daga cikin addu'an garin madina duk mutumin da ya mutu a madina manzo Allah zai cece shi ina fata an gane duk mutumin da ya mutu a madina to manzo Allah ne zai cece shi kuma ji wannan wannan yana daga cikin wato tarihin Safa da Marwa to da lokaci ya tafi ya tafi suka koma Amr ibn Lu'ay ya tafi Sham wannan ana daukar shi malami a garin Makka sai ya tafi Sham da ya je Sham kuma Sham ai gari ne na annabawa su ne kenan da ya je yana dawowa da ya gan sai ya gan su suna bautan gumaka sai ya dauko hubal da Laraba ke bautatawa ya dauko shi ya kawo shi garin Makka aka jera su a cikin Ka'aba Lata Uzza Hubal da Manata da sauransu duka ana bautata musu wannan mutumin shi ya kawo bautan gunci sai aka ci gaba da wannan aka sa su Manat a wajen wato Safa kuma Isa a wajen Safa da Marwa to sai zamana cewa in ana aikin haji a jahiliya kafin zuwa musulunci akwai wannan goma kan adidai Safa da Marwa an ajje su idan mutum ya zo sai zai addu'a ko zai ci karo da me wannan gunkin wannan ma idan ya daga zai ci karo da wannan gunkin a Safa zai ci karo da gunkin a Marwa to bayan sahabbai sun musulunta mutanen Madina suka je aikin haji za su yi Safa da Marwa sai suka ga ka sai abin ya fara musu ciwo dama ai sun je na bautan gunki to yanzu ya za a yi su Safa da Marwa kuma ga goma ka shine sai suke tambaya to shine sai Allah ya saukar da wannan aya inna safa wal marwata min sha'a'irillah lalle safa da marwa yana daga cikin ibada wajen dokoki na bin dokar Allah aman hajja albayta duk wanda ya ziyarci ɗakin Allah shine Ka'aba awi tamara ko kuma yayi umra fala junaha alaihi an yatawaf bihima ba laifi bane a kansa yayi tawafi yayi sa'i tsakanin Safa da Marwa duk da wannan gumakan da suke wurin kada gane shi man tatawwa khairan inna allaha shakirun alim duk wanda yayi tsarin bayan aikin hajjin sa yayi na nafila na aikin hajji ko kuma yayi sa'i yayi umra na nafila shi ma babu laifi a kansa inna allaha shakirun alim Allah mai godiya ne kuma masani ga abin da bayinsa ke aiwatarwa saboda haka babu laifi idan kai aka iya yin nafila ka je kai kuma ranka ta dawo gashin ka ya fita kai kwana sati biyu gashin ka ƙara fitowa ba laifi ka je Madina ƙara dawowa ka zo kai wannan tawafin sa'ayin a matsayin tasawwu'an wato nafila haka in kai aikin haji da wajibi babu laifi tara zuwa kai aikin haji na nafila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da aikin haji da umara suna kankare talauci kamar yanda wuta ke kankare karfe idan yayi daki make kaman wannan to kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗi wannan to wannan yana daga cikin dalilin da yasa Allah ya saukar da wannan aya a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana cikin hadisi inda tace wanda Imam Ahmad ya rawaito ka cikin musnadinsa daga Habibatu bintu Abi Hajra'a wannan baiwar Allah ta ce kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasufu baina Safa wal Marwa kaga manzon Allah yana tawafi tsakanin Safa da Marwa والناس بين يديه مثاليكم سنة جيتا ستنا جبنسا أحدهم من ذن الله صلى الله عليه وسلم وهو وراءهم شيك ومن ذن الله ينا باينسو سوى أن مثال سنة جبنسا يفارو حتى رأى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزارة سيحر سيدة بلوونسا جبتنسا ينا yana ta guyuwarsa saboda a tafiyar da yake yi na Safa da Marwa kaga wani lokaci ayyukan dan kafa-kafa ko sai ya bi yace wa yaqulu sai ta ji manzon Allah yana cewa is'au inna Allah kataba alaykum as-sa'ya jama'a ku yi sa'ayi saboda Allah ya wajabta muku yin sa'ayi wannan hadisi ne malamai kuma hujja akan cewa sa'ayi yana daga cikin rukuni na aikin haji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada doka cewa ayi sa'ayi da yazo kan Safa sai ce abda'u bima bada Allahu bihi zan fara da abinda Allah ya fara da shi ne Allah ya fara da shi inna Safa wal Marwa ya fara da ne Safa ne da Marwa saboda haka ni ma zan fara da Safa kamar yanda Allah ya fara da Safa kuma daga cikin falalarsa shine idan ka tsaya a daidai kan dutsen kana karanta inna Safa wal Marwa min sha'airillah ko man hajja al bayt aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim kai addu'o'inka ka tsaya kana kallon Ka'aba ka daga hannu duk abinda ka gaya wa Allah a wannan lokacin Allah ya karba sannan a lokacin da kake sa'ayi kana tafiyan nan duk addu'an da kai a wannan lokacin guda bakwai shaudi bakwan nan Allah ya karba to amma sai dai abin ta kici wallahi wani lokaci sai kaga mutanen mu ga mutum kila saboda yana tinkaho yana da dukiya sun sani zai je aikin haji ko umara da zai zauna yayi wa abin kyakkyawan fahimta ba zafi ta da ake yi zai ga bai da lokaci da kudi yake da shi saboda haka in ya je zai ga ai mutane suna yi a taba ganin wani alhaji da haƙorin makkarsa yana daidai wurin sai ya ce min ya yi tawafi guda bakwai sai ya ce min ya yi sa'ayi bakwai sai ya nuna wani waje ya ce ya je ya yi bakwai na ce ya yi bakwai shi ma a wajen kaga bakwai so nawa a uku hada murmushi ba alhajin yau ba ne hata irin da haƙorin makon wani ina fi don in gane cewa fa shi ka sabon alhaji ba ne sai na ce kai alhaji babu wani uku so uku haka na ce mai ba wani uku so uku duk wanda ya gaya ma wannan to ba daidai ba hukun nan guda biyu ne daga tawafi sai sa'i to wajen da sai na ce ya dai aikin babangiwa kai ka roki Allah ya taimaka saboda ka fitar da makudan kuɗi ka biya aikin haji ko umara ba za ka tsaya ka fahimci wannan ibadar ba wanda da yawa daga cikin mutane haka suke yana ganin lokaci ya masa yanayin lokaci an nuna man lokaci yayi za mu tafe ka anan goben Allah ya ga za mu dora daga cikin bayanin kuma akko akan wannan aya za mu bada amsa shi ke nan bari kuma da lokaci za mu bada dama sai a amsa tambayoyi insha Allah subhanahu wataala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن أقول كل روا أتكلم يا هلتا حرام لي سمودا كل روا الله دكان سيأتي نيزان يليك. Zaka yace mun ubangiji a wajen yaki Allah da kansa yace ku azanu bi harbin min Allah wa rasul ina muku izini cewa ni ne zan yake ku inda akwai kudin ruwa a ciki wato interest shine ba wai covid ba ko ina ne inda interest ne ka sani cewa Allah yace ni zan yake ka shi yasa zaka ji duk wanda ya karbi interest yana fada ciki sai ya shiga wahala da kare ke fita saboda Allah ya ce ni zan yake ka kai idan gwamnatin garin ku yace zai yake ka zaka sha zai ma abin da yake dama ba wanda yake tambaye shi saboda shi yake shine number 1 citizen a garin to Allah wanda in ya baka ba wanda yake hana ka in ya hana ka duk duniya ba mai baka to mu gane illa ka shirye din
amma
ana bin shi ba shi kuma da ruwan da ba shi ba inde ana kuma yayi shahada to bazai samu shiga aljannan nan ba sai ranan da aka biya shahada a sai ranan da aka biya wannan bashin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi al da waɗanda suka yi shahada daga cikin tafsirin ashabul a'raf da malaman tafsiri suka yi suka ce rijalun qutilu fi sabilillah mazali wanda suka haka kashe su domin daukaka kalman Allah sun je yaki amma sun fita ba tare da izinin iyayensu ba ya fita ba tare da baban shi ya ce ya amince mai ya tafi ba ya tafi gashi ya shahada amma saboda bacin ran babansa da yayi bai nemi izininsa ba Allah ya hana shi shiga aljanna aje su a araf kanu musu da aljanna shine Allah ya ce wa idza surifat absaruhum tilqa ashabina qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi adh-dhalimin suka dan kalli abun su suka kalli dan wuce suna soyewa sai ce ya Allah kakkasa mu cikin wa'annan azzaluma ashabul a'raf sun shahada amma daga cikin fassarar da malaman tafsiri suke masa sun samu shahada amma saboda ya fita ba tare da izinin babansa ba to wannan uquq dai ka na shi shiga aljanna har sai iyayen sun abin nan sai sahabin da ya fito an sa sunan shi a cikin yaki ya fito zai je yaki babansa ya rike shi mamansa ta rike shi kaka tabi je shi ba sai ya tafi jihadi ne daukaka sanin Allah ne kuma manzo Allah ya sa sunan sa ba abin da zai sa kukan nan da za ku yi wallahi sai ya je yana zuwa gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya ma'aikin Allah iyayina bukar na rabu da su kuka suke sun ce ba zan je ba ni kuma na ce musu sai na je akwai sunana a cikin ƴan yaki manzo Allah ce sun yi kuka yace eh sun yi kuka ni kuma na ce sai na je manzo Allah ce koma yanda ka sa su kuka ka sa su murmushi yace ya ma'aikin Allah sunana fa na cikin ƴan yaki manzo Allah ce bar maganan yanda ka sa su kuka ka je ka sa su farin ciki kansu baka ciki sai ka je ka faranta musu to ina ga kai haka ma kurin da ka faranta wa ma'aikata jihadi fa wajen ɗaukar kiran Allah manzo Allah sai ya koma sai ya faranta musu rai yanda ya sa su kuka sai ya sa su farin ciki to kai baban ka ya jiyo da faifanka a zuciyarsa kwandem cc kwandem sunanka kaga kuwa aljannan ka kwandem in kuwa babanka in ya juyo da fukunka a zuciyarsa sai yayi murmushi koda a ina yake dan malam wani ne take murmushi wallahi na tuna dana ne wani aljanna direct insha Allah to wannan haka manzo Allah ya faɗi duk mutumin da iyayensa ba sa jin dadin sa manzo Allah ce ba zai taba shiga aljanna ba to shi sa in ma kana kana bukanta musu to yanzu kana da dama ka koma kafaranta musu rai idan kafaranta musu rai zaka ga abinda Allah subhanahu wataala zai maka na ban mamaki an kawo mana misali muna karatu ne da asuba muka zo gaban dake magana akan biyayya ga iyaye wani daga cikin ɗaliban yace malam sai nace musu in kuka rata iyayenku ne ga abin da ke biyowa baya sai yace gaskiya malam na ga haka yace 30,000 na samu mahaifiyata take in sai mata man gyada da azumi ne yace nace mata ba wani man gyada waya zan siya Allah yake ba wani man gyada shi waye shi saboda shi lokacin wayarsa ce kawai a zuciyarsa yace wallahi malam mu sai mata man gyada mu nace waye yace yau na siya gobe jini ina kwance kawai na sa earpiece kawai na farka ne na ga earpiece kawai waya ta tafi ne wani ya dace wayan wallahi kaga yanzu wace shi da shahidin ne ne min ali ha kenan ko yace malam na ga wannan shi da kansa yake fadi yace malam ni ma na ga izina kaga Allah ya nufe shi da alkhairi har ya gano kuskuren to kaga wannan in ka gaya mai gobe zai har ba zai ba kaburu zai to sannan ga wani ɗalibinmu ne a nan kasu Islamic studies ina karatu da na zo daidai gabas sai na tsaya na ce to ga fa'idan da za ka samu a wajen yi wa iyayenka biyayya da taimaka musu da musu hidima sai wani ɗalibi ya ɗaga hannu ya ce mun malam na kashe wa babata ta da lafiya aka kai ta asibiti na kashe 30,000 na bada a kan treatment ɗinta kuma last kobo ɗinsa kenan da ke malam wallahi ban san mutumin ba kawai ya kira ne ce turo mai a kan nan ba a ce kawai ina tura mai a kan nan ba ya ce miliyan uku kawai na gani miliyan uku na gani ya ce daga nan malam miƙe wadda ne ke nan business ya ce yanzu gidanmu gabaki ɗaya ni nake riƙe da su hidima ya yi albarka ko bai ba to wannan ma da kansa ya zo ya same ni yake ce min malam na tashi da wanka kuma da azumi yace babana yace min ba yi da kudin cefani yace ni kuma wannan wanka din ina so na ba iyalai na ne saboda cefani yace sai na ce wa babana kada da kudi ni ma wanka din nake da shi amma tunda ka ce baka da na cefani ga 1,000 ni kuma rike 500 ba iyali na yace baban shi ya mai addu'a ya mai addu'a ya mai addu'a yace kai ta Allah zai baka kudin da baka taba rikewa ba yace sai na kalli baban shi da baki yake ga mun yace baba wani kudi kuma yace irin yana mamaki saboda kulman da baban ya gaya masa yace shi kenan sai ya fita a ranan yace kawai wani mutum ya kira shi yace turo mai a kan nan banka yace kawai sai ya tura mai a kan nan ba yace bayan minti biyar sai mutum ya kira shi yace na sa maka yace kawai da yace mai 5 tunaninka 5,000 kawai abin da ya ce mai na sa maka 5 ya ce after 10 minutes kawai sai ga alert didididin yana buɗe ya kawai sai fara jiki ya ce wallahi sai ga 500,000 ya ce bai saba rike 500,000 a rayuwarsa a wannan ranar dai kaga kai da kake da iyaye wannan shi ne damar da ya kamata kai musu hidima za ka ga abin da ba ka taɓa tsammani ba Allah ka shirya da mu na'am
shin dan ya ka san da kin talauci shahada ne
gaskiya ne da talaka da mai kuɗi kowa na cikin jarabawa ne idan ka ga an baka dukiya ba wai dan kafi kowa bane, kuma ba dan kafi kowa kunya bane, kuma ba dan kafi kowa basira bane, kuma ba wai dan kafi kowa hangen nesa ba. A'a, ganin daman Allah ne ya zabe kai baka. Akwai sirrin da yasa Allah ya baka, ya baka wannan dukiya. Kai ma idan Allah ya yi ka talaka, kada kai ta burin wannan dukiya. Akwai sirrin da yasa Allah ya baka a talakanka. Saboda akwai wani hadithul qudusi, duka malaman hadithi wasu da cikin sun taba ingancin hadisin, hadisin Imam Tirmidhi, yake cewa inna min ibadi man law aghnaytuhu la afsadathu ghayra. Daga cikin bayina akwai mutumin da inda zan mai da shi mai kudi da zai lalace, zai zama dan iska, sai Allah ya yi shi talaka, sai ka ganshi biyayya tsawon gaba ka, aka ga an zo gudu a shi ana tada har da kuka, yana gaya wa Allah, ina fata an gane saboda ne shi damuwar sa kenan. Amma wanda wani yake kana labari ya zo masallaci ne ya daga hannu ya dinga kuka, ya Allah dubu goma, ya Allah dubu goma, wannan na zuwa sai ajiye mai dubu goma, sai kai ka shiga kamuji. Wato shi kada ba ya bata zajjan, shi yana neman miliyoyi, shi ya yana magana dubu goma. Kaga Allah ya karba ko shi bukatar ka kenan. To akwai sirri da yasa Allah ya barka a yanda kake, ka tsaya inda Allah ya barka. To idan ka ga Allah ya yi ka talaka, ka gode wa Allah. Akwai sirri, kila talaucin nan ne zai sa ka shiga aljanna, dan da an yi ka mai kuɗi, kila da ka zama kai ne ɗan club, ɗan wani club da ke duniya ka santa, an gane. Saboda haka duk abin da Allah ya baka kai haƙuri da shi, ka shirya da mu. Bai yi ba haramun da karuwa da boka kuɗinsu, wato haram ulwanul kahin kenan ko bane maharul baghi, kuɗin da boka yayi bokanci da shi idan an bada, idan ko me zai yi da shi Allah ba zai karba ba. Inna Allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, Allah tsarkakacce ne, baya karba abu sai tsarkakacce. Na biyu, kuɗin da aka yi karuwanci da shi, shi ma haka duk abin da za a yi, duk abin da za ta yi da shi na hidima ba sai filadan ba za ta samu ba. To haka san cewa muna cikin jarabawa da bala'i a arewa. Yarinya ce ta zo ta same ni a shekara 20, tana kuka tana gaya min, tana gaya min irin harkokin da take yi na ɓarna. Na kalle ta, kai shekara 20, ina mutanen da ta gaya min tana harkoki da su, mamaki ne. Nace a ina kuke haduwa, a ina kuke haduwa da irin wannan mutanen? Ta ce in za ta tashi sai ta ce wa iyayenta za ta je makaranta ABU, sai ta wuce ji sai Lagos, an turo mata ticket, su kuma a gida tana ne tana makaranta, sai ta gama harkanta sai ta dawo. Haka kuma in aka turo mata ticket Abuja, a gida ta tafi ne makaranta. Sai nace duk mutanen nan ba wanda ke miki nasiha a cikinsu? Ta ce mutum ɗaya ne ke mata nasiha. Na ina? Na Abuja. Shi ma sai ya gama iskanci da ita sai ta daina. Na ce amma ɗayin ta ne. Ka duba yarinya karama, nace ke ya ake kika shiga harkar nan? Saboda na san ta, kun sani. Sai ta fashe da kuka, tace cousin sister center su kai introduction enter zuwa ga wannan harkar, saboda ni ita kyakkyawa ce. Saboda haka kaga sun shigo gidan, kaga ai ɗan uwa ne ko, suka sa ta wannan harkar, suka sa ta cire hijabi. Iyayenta duk su san tana wannan harkar ba, zungulan hijabi take sawa, amma cousin sisters kanta sun mai da ita iska. Shi saba duk wanda zai zo gidanka, in dai ka ji baka nutsu da tarbiyyarsa ba, sa mai dan ba, sai ka fara shiga gidana. Shi ne kai ka'ida. Kai ko da uwan ku ɗaya, uban ku ɗaya, dan a cikin karatun da muke yi da mata a nan, wata mata ta zo take gaya min abinda kaninta uwarsu ɗaya, ubansu ɗaya yake yi da 'ya'yanta. ku kaga wannan lalacewan yayi wuce kuma lokacin suna yara isu kuma duk suka boye abin suka ki gaya wa maman sai da suka girma suka fara kallon shi da wannan abu kaga wannan lalacewan ya kai shi sa duk idan zunci aka kuskura ku bar irin wannan saboda haka irin wannan damar ce zaka ga an lalata maka yara kana tunanin kai ka rasa tarbiya kaza 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 baka sani ba duk wanda zai shigo ka tabbatar kai da shi duk mutumin da kake da shakka sai ya ƙara shiga gidanka shine kai ka'ida Allah ka shirye da mu Allah ka sa ababan da muke karanta ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba dan abin da zai zama tallaki a wannan ka samu gare mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kare mu daga wannan bala'i shugabannin mu Allah ya tausasa zukatansu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma da muke mabiyansu Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokarka ba da mu da su muna roƙonka ka shiryar da mu zuwa ga hanya madaidaiciya inda ka hada fuskokin mu a wannan masallaci muna roƙonka ka hada mu a cikin firdausul a'la wanda ya gina wannan masallaci ya Allah muna roƙonka ka gina masa kafaran kaccita a aljanna da mu da muke karatu a ciki da sauraro Allah ka gina mana mu ma ka kafaran kaccita a cikin aljanna albarka ga zuriyarka kuma ka yi albarka ga dukiyarsa abin da ya kashi a cikin wannan masallaci Allah ka ninka masa ninkin ninkin ba wai dan yafi kowa kudi a wannan gari ba amma Allah ka bashi damar da ya iya gina wannan masallaci ya Allah ka karba masa a matsayin ibada mu kuma ka karba mana mu ma a matsayin ibada ka hada mu a cikin firdausul a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk